نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادواء وانا مسلا شي ميتارن البركة مسلا شنب اللغة على انشكين غرنبوشي وانا يمشي من البركة نجمعة yau 16 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 3 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wanda majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma za mu tashi akan aya ta nawa ne innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عمله للي ودن دسك إيماني sannan kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tuzarta wanda ya kyautata aiki ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar wadannan suna da aljannatayya na zama dindindin tajri min tahtihimul anhar wadanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhallawna fiha min asawira min zahabin ana musu ado a cikin wadannan aljannatai da mundaye na zinari wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak kuma suna sanya tufafi koraye min sundusin na alharirin da yake ba mai kauri ba marar kauri wa istabrak da alharirin da yake da kauri muttaki'ina fiha suna masu kishingida a cikinta alal ara'iki akan karagu na mulki na sarauta ni'imat thawabu madalla da wannan lada wa hasunat murtafaqa kuma wajen hutu yayi kyau kamar yadda muka ji Allah ta'ala a ayoyin da suka gabata ya ambaci irin tanadin da yayi wa azzalimai kafirai wadanda suka kangarewa dokokinsa suka kangarewa shari'arsa wanda kuma dukkan wadannan ayoyi sun zo a munasabar abinda ya gabata na bukata da manya-manyan jimajiman Quraishawa suka gabatar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na cewa ya tashi talakawan muminai da suke gabansa a majalisarsa domin su zauna in har suna bukatar yana bukatar su yi imani to sai yayi wannan canjin ya kawo wannan tsare-tsaren an sallama waɗannan talakawa irin su Khabbab su Bilal irin su Ammar ibn Yasir irin su Suhaib Ar-Rumi da ire-iren su sai an tashe su daga majalisa sannan su za su musulunta ko kuma za su zo su saurari abinda ma yake faɗa to shine Allah ta'ala yace wannan magana ba za ta yi ba Allah ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da waɗannan mutane kuma su kuma ya ci gaba da gaya musu gaskiya kuma ya gaya musu wannan gaskiyar ba wai daga wajensa take ba kuma ba shi ya tsaro ta ba bare har a ce ya canza wani abu qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ce gaskiya ce wannan daga ubangijinku wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce sai Allah ta'ala ya faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وبايو أبنجي تعالى يافا إسا كمكم ودن دسوك ذاب كافرشي واند سو ودن نمان يمان يند سوكي نيمان أكاو ودن نشنجي التفير مسلين شي سنة دقا شكينسو تو سي الله تعالى يشيتو كما ودن دسوك إيماني سوك أيكي نقولي دقا شكي هدى ودن ندقوك إلينا تو الله بذي توزر تأيكي سبا waɗannan da kuke ganin kamar ba kowa bane ko su ba komai bane to su ne komai a gurin Allah ba kuma yadda za a yi ubangiji ya tozarta aikin su ko ya aruna musu wulakanci a nan duniya ko ubangiji ta'ala ya bada wannan dama innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle waɗanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai to lalle mu inji Allah ba za mu tozarta wato wanda ya kyautata aikin sa ba duk wanda ya kyautata aikin sa to zamu bashi lada fiye da ma abin da ya aikata ubangiji ta'ala yana ninninka lada man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya ainihin zo da kyakkyawan aiki guda daya to ubangiji ta'ala yana ninninka masa wato wannan aikin nashi har gida 10 ga ninninka masa shi har gida 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة وبنجي ذي نندن كاموس سو دري هزوا دري بقوي كما سنن والله يضاعف لمن يشاء وبنجي نائيا نندن كاموس في يد هكا إلى أضعاف كثيرة والله واسع عليم سو لك وبنجي تعالى بذي تبا توزر تولى أنه متانيبا هو توزر تأيكن سو لك إنزاكو مسلجي كوي in ba za ku yi ba to shikenan ku kama gaban ku ubangiji ta'ala dama ya baku dama man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur illa iyaka kowa dai ya sani ubangiji ya yi tanadin sakamako na duka bangarorin biyu sawa'un wanda yayi imani ko wanda ba wai sai nan gaba ma za a yi tanadin ba inna atadna lizzalimina nar ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar su wadannan da kuke zaton cewa ba komai bane to wadannan su ne komai a gurin Allah sun yi aiki na ƙwarai Allah ba zai tozarta aikin su ba ulaika lahum jannatu waɗannan suna da aljannatai jannatu adnin suna da aljannatai na zama inda za su zauna a ciki har abin nan zama na dawwama al'adin shine al-iqama zama na dawwama tajri min tahtihim al-anhar da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su ma'ana ta ƙarƙashin ɗakunan su wato gidaddajin su da za a gina musu da aljanna ƙoramu ne a ƙarƙashi suke gudu to an yi gidajen ne a kan ruwa saboda haka daga cikin gidan daga cikin ɗakin da suke in suka sunkuya ƙasa za su ga wannan ruwa a wannan ruwa yana gudu ne a ƙarƙashin waɗannan ɗakuna nasu kamar yadda Fir'auna yake tushiya a duniya cewa shi ma yana da gidan da ƙoramunsa suke gudana ta ƙarƙashin su alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun ce ba ni yake da mulkin masar ba ga kuma ƙoramunan suna gudu ta ƙarƙashina ma'ana ya fitar da ƙoramu waɗanda suke gudana a cikin gidaddajinsa yana tutiya da wannan Allah ce yuhallawna fiha min asawira min zahab ana sanya musu ana musu ado da mundaye na zinare wato kayan ado da za a sa musu a aljanna kayan ado ne na zinare kayan ado ne na azurfa anan ubangiji ta'ala ya kira da kayan ado da cewa na zinare a wani gurin kuma kamar suratul insan Allah ta'ala ce wa hullu asawira min fiddatin aka sanya musu mundaye na azurfa a wani gurin Ubangiji ta'ala ya ƙara da batun lu'lu'u wa lu'lu'an wa libasun fiha harir kamar yadda yake cikin suratul fatir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir aljanna ta zama wanda za su shiga ciki kuma ana musu ado wato da mundaye na zinari wa lu'lu'an kuma a sanya musu lu'lu'u wa libasun fiha harir kuma tufafin da suke sanye da shi a can alharir ne alharir ne saboda haka Allah ta'ala zai yi wa maza da mata ado da waɗannan abubuwa a aljanna duk da cewa a nan duniya Allah ta'ala ya keɓance alhariri ya keɓance zinari ga mace kawai ga adam mata amma namiji ba a halatta masa ya ado da alharir ba ba a halatta masa ya ado da zinari ba to amma a lahira Ubangiji ta'ala zai yi wa maza da mata duk zai ba su wannan kayan ado din za a yi musu ado da abin nan da kayan ado na azurfa da kayan ado na alhariri kuma Ubangiji ta'ala sai ya ce yuhallawna wato za a yi musu ado din ba ma su za su zauna suna ta wahala a yi musu ado za a yi kaga akwai waɗanda za su yi musu ado din haka a lahira za a samu waɗanda za su yi musu ado su yi musu kawa a abin nan da waɗannan kayan ado din sannan wayal basuna thiyaban sannan za su sanya tufafi ado wani abu ne wanda yake kari akan bukatarka akwai tufafi wanda bukatar kace ta larura tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya sanya ya bashi tufafin da yake sawa aka ga annabi adam alayhi salam lokacin da yake aljanna da tufafi a jikinsa basu bai rabu da waɗannan tufafi ba shi da Hawwa sai lokacin da ya ci abinda Allah ta'ala ya ce kada ya ci da wannan itaciya kamar yadda Allah ya ce wa tafiqa yaqsifani alayhima min waraqil janna lokacin da suka ci wannan itaciya kayan da suke jikin su na sikira da suka zube saboda haka suka je suna bin ganyen a gida aljanna suna sitirce al'auransu shi yasa Allah ta'ala ya ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair ubangiji ta'ala ya saukar ma dan adam tun san da ya halicce shi ya saukar masa tufafi saboda haka tufafi wani abu ne na larura dan adam dai dan adam ne cikakken dan adam ne ba wanda yake dan adam ne amma mai kama da naman daji ba dan adam ne wanda yake wato kamalarsa ta dan adam da hankalinsa cikakke babu shakka yana buƙatar sitira to shi yasa anan sai aka jingina musu sanya sitira din domin wani abu ne na larura ba wani abu ne wanda yake na kamaliyat abu ne wanda yake shiga ƙarƙashin daruriyat ce wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak to shi ne wasu malamai suke cewa kaga anan Allah ya kaddamar da falala akan abin da yake abin da larura ne abinda suka yi na aiki aka yi musu sakamako aka ba su kayan sawa sannan kuma aka ƙara musu da wata falala shine aka ba su kayan ado wanda da can ba a ba su damar su yi amfani da shi ba yanzu gashi Allah ta'ala ya ba su kuma kowa da waɗannan talakawan da kuke ganin talakawa ne ya kamata a kawar da su da waɗanda suke masu wadata kowa zai samu waɗannan kayan ado a can babu maganar bambancewa tsakanin wannan babba ne wannan ba babba bane sai aikin mutum shine zai bambance shi amma dan matsayinsa a duniya kawai yana da wadata ko yana da sarauta ko yana da jama'a wannan ba shine zai sa a bambance shi a lahira ba ubangiji ta'ala zai yi wa kowa sakayya ne gurgudan aikinsa ce yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra kuma suna sanye da tufafi wadanda suke koraye min sundusin as-sundus sune shine dibaji shine alharir amma marar kauri istabra kuma shine dibaji ko alhariri amma mai kauri waɗannan kalmomi guda biyu idan ka koma littafin tafsiri zaka ga malamai sun yi ta magana akan asalin kalmomin daga ina suka samu asali daga wani yare ne daga farisanci ne aka samo su daga baya suka zama larabci to amma daga baya larabawa sun yi amfani da su sun zama harshen larabci alqur'ani babu wata kalma da bata zama da babu larabiyar kalma ba duk kalmomin da suke cikin alqur'ani kalmomi ne na larabci shi yasa Allah ta'ala sai ban tashi da qur'anin arabiyya alqur'ani ne balaraban littafi ne balaraban littafi ne babu wata kalma da ba ta larabci bace alqur'ani ya dauko ta daga larabawa suka fara jinta alqur'ani ba su san da ita ba a'a duk kalmar da suka gaji ta alqur'ani ko da ana fadar asalinta a ce asalinta farisanci ne ko asalinta larabin da rubanci ne to zaka samu cewa larabawa sun mai da ita balarabiyar kalma ta zama abin nan kamar yadda zaka ga a cikin Hausa akwai kalmomi da yawa wadanda sun zama Hausar ba a da ma wasu wadanda ake amfani da su sai wannan kalmar ita ce alqalami alqalami ko da za a ce asalin kalmar alqalami larabci ce ko allo a ce allo asalin kalmar allo larabci ce albasa albasan asalin kalmar larabci ce sama sama banki banki ba kada wani abu da kake kira komai akwai wani abu da gurin ajiyar kuɗi ake cewa banki ake cewa saboda ya zama Hausar ya zama Bahaushiyar kalma kamar yadda su ma larabawan sun mai da shi kalmar bank din ta zama duk da suna da masraf ko masrif amma dai sun fi fadar banki din ko da mujamma na al-lugha al-arabiyya na Masar kusan kalmar banki din ya yi ijmali a matsayin ta zama ita ce kalmar larabcin suke jam'inta da al-bunuk saboda kaga ta riga ta zama balarabiyar kalma kamar yadda kalmomin da muka ambata sun zama sun zama hausawan kalmomi saboda ka babu wani Bahaushen da za a ce da shi alqalami yayi duru-duru ya rasa me zai dauko maka ko dauko min allo yayi ta kamaka mai yana tunanin me kake nema da ka faɗa ya san menene allo in akwai ya ce akwai in babu zai ce babu to haka nan kalmomin da suke cikin alqur'ani wanda ba larabci ba wanda asalin su ba larabci ba alqur'ani bai amfani da su ba sai da suka zama kalmomi ne na larabawa saboda haka sun zama abin nan larabawan kalmomi sannan ubangiji ta'ala ya amfani da su kaga ashe qur'anin arabiyyan din da yana nan babu maganar qur'anin amma a wani abin a ce ajami ne Allah ta'ala ya ce ajamiyun wa arabi babu maganar ajamanci a cikin alqur'ani dukkan sa larabci ne saboda haka kalmar sundus da istabrak kalmomi ne wadanda sun zama larabci sundus yana nufin alhariri wanda yake marar kauri istabrak kuma yana nufin alhariri wanda yake da kauri to za a yi musu ado da shi kuma korayen launi suka ce saboda koren launi yana da kyau kwarai da gaske a ido har ma wasu suka ce koren launi yana ƙara ƙarfin ido saboda kana son idan kai ƙara ƙarfi ya ƙara ka ƙara gani sosai karka ganin karka kallon korayen abubuwa muttaki'ina fiha 'alal ara'iki suna kishingide wato a cikin aljanna din 'alal ara'iki al-arika malamai suke cewa shine as-sarir as-sirratu fil hijal al-hijal sune kamar tantuna ne da ake yi akwai abinda da ake rufawa gadaje kaga kamar gidan sauro ana rufe gadaje da shi ko kuma a ado da ake yi wanda za a yi ado da kyallaye kala sannan a zo a shirye kujeru a gaban waɗannan kyallaye a guraren bukukuna haka za ku ga bukukuwa za ku ga ana amfani da irin wannan a kawata guri da kyallaye kala sannan a zo a sa kujeru a jikinsu to kujerun da ake sa ko karagun da ake sawa a irin wannan guri su ake kira al-arika ko al-ara'ik saboda haka kujeru ne ko karagu ne waɗanda aka sanya su a ƙarƙashin wasu kyallaye waɗanda aka tanada masu ban sha'awa to a kai za su hau su kishingida irin ta masu sarauta irin ta masu mulki wasu malamai suka ce za su kishingida ne al-ittika anan ana nufin al-ittija kishingida wasu malamai suka ce a'a al-ittika anan ana nufin za su yi zaman harde to zaman harde irin wanda malam Mansur yayi to yadda ya zauna din nan haka za su zauna aljanna to wannan shine ittika din shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin sa la atilu muttaki'an ba na cin abinci alhalin na yi zaman harbi na haɗa ƙafafuwa na ba na cin abinci a haka to wannan zama zama ne na isa zama ne na sarauta a aljanna a aljanna ba ta annab ba to Allah yace muttaki'ina fiha 'alal ara'iki ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako ma dalla da aljanna ta zama ita ce sakamakon ayyukan da suka yi a duniya wa hasunat murtafaqa kuma gurin hutu yayi kyau kaga a can baya Allah ta'ala ce bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa tar da wannan abin sha kuma wannan gurin hutu yayi muni muka ce an yi amfani da kalmar murtafaqa a can duk da babu wani irtifaq babu wani hutu a cikin wutar jahannam in yugasu yugasu bima in kal muhli yashwi alwujuh ila baga tuhutu hutu anan to amma dan a ƙara tusa musu haushi a bata musu rai ce to ku huta ku huta ku huta kamar wanda zaka ga yana yin abin da ba daidai ba kace sanni da aiki ce bi'sa sharabu wa hasunat ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa wato ma dalla da wannan sakamako kuma al murtafaq gurin hutu yayi kyau sannan ubangiji yace wadrib lahum mathalan rajulaini
wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا
to wannan kissa ta biyu kenan bayan Allah ta'ala ya ga mana kissar ashabul kahfi da irin yadda Allah ta'ala ya nuna ayarsa da da ikonsa a kansu da yadda ya tsayar da su daga waɗanda suke makiyansu da ni'imtarwa da Ubangiji ta'ala ya musu sannan Ubangiji ta'ala ya ƙarin bayani aka shigo kuma da batun kafirai waɗanda suke neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo canji a sha'anin da'awa ya zama da ya bambance tsakanin masu wadata ko waɗanda suke da sarauta da waɗanda ba su da shi Allah ta'ala ya ce watsi da wannan magana sai kuma aka kawo musu misali misali na wasu mutane guda biyu waɗanda ɗaya Allah ta'ala ya ba shi duniya ya riƙa yin wato takama da jiji da kai da wannan duniyar da Allah ta'ala ya ba shi wanda har haka ya sa shi ma ya kafircewa Allah ya kafircewa ni'imar da Allah ta'ala ya masa ya manta da cewa akwai wani wanda ƙarfinsa ya fi nashi ya manta da cewa akwai wanda komai nashi yake a hannunsa rayuwarsa duka da abin da ya mallaka da abin da yake takama da shi duk yana hannunsa ya manta da wannan ya mazaci cewa wannan ni'imar da Allah ta'ala ya bashi ni'ima ce da za ta dawwama ba za ta kare ba saboda haka yana ganin yana da ƙarfi yana da jama'a yana da ƴaƴa yana da dukiya yana da mulki yana da duniya da babu wani wanda zai iya da shi saboda haka ya shiga wulakanta muminin da yake talaka wanda shi Allah ta'ala bai yi masa wadatar dukiya ko wadatar ƴaƴa irin yadda ya yi wancan ba saboda haka ya rika amma kuma Allah ta'ala ya masa wadatar imani a zuciyarsa ya yi masa wadatar godiya ga Allah ta'ala bisa ga abin da ya bashi saboda haka Ubangiji ta'ala sai ya kawo mana wannan kissa dan ya zama darasi ga su waɗannan mutane da suke neman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wulakanta talaka su ga yadda Ubangiji ta'ala ya ba ma wani dukiya ya riƙa wulakanta wani talaka da yadda Allah ta'ala ya kace-kace da shi ya lalata dukiyar tashi shi kuma wancan Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗaukaka darajarsa Allah ta'ala ce wadrib lahum mathalan rajulaini ka basu misalin mutane guda biyu ja'alna li ahadihima jannataini muka sanya wa ɗaya daga cikinsu gonaki guda biyu min a'nabin na inabi wa hafafnahuma binakhlin muka kewaye su da itacen dabino waja'alna bainahuma zar'a sa'annan muka sanya shuke-shuke a tsakankanin su kiltal jannataini, duka waɗannan gonaki guda biyu, atat ukulaha, sun bayar da cikakken amfanin su, walam tamlin minhu shay'a, basu rage komai ba daga wannan amfanin. Wa fajjarna khilalahuma nahara, sannan muka keta wato tsakiyar su da wata korama. Ubangiji ta'ala ya fara ba mu hoton ni'imar da ya ba mu wannan bawa nashi, hoton yadda waɗannan gonaki na kayan marmari, na abinci, na shuke-shuke, na buƙatun rayuwa ta ɗan adam iri-iri da Ubangiji ta'ala ya bashi. Ubangiji ya fara ba mu hoton wannan mutane ne guda biyu, ɗaya mai gode wa ni'imar Allah, ɗaya kuma wanda yake ja da ni'imar Allah. Kowannensu da irin abin da ya faɗa, wanda a sakamakon wannan magana da ya Ubangiji ta'ala ya masa sakayya, wanda ya masa kyakkyawar sakayya, wannan kuma ya ga abin da ya zama masa wa'azi. Sanin ko su waye waɗannan mutane guda biyu ba wani abu bane mai muhimmanci, ba shi da wata fa'ida. Abin da ake so ka ga sakamakon abin da ya ƙare a ƙarshen kissa ɗin, me ya faru, wani darasi ne a ciki, wani shi ne muhimmi, ba ka san sunayen ko suwa ne ba. Amma dai yadda Allah ta'ala ya koro labarin, yana nuna maka tabbas ya faru, ba wai labari ne ƙirƙirarre ba, ko misali ne kawai Ubangiji ta'ala ya bayar, a'a. In ka ji yadda suka riƙa tattaunawa da yadda ƙarshe ɗaya zo yana nadama, za ka fahimci cewa abin ya faru. Malaman tafsiri sun yi ta kawo kissoshi daban-daban na su tantance su wane ne waɗannan mutanen guda biyu. Wasu su ce wasu mutane ne a cikin Banu Isra'ila da suka gaji dukiya mai yawa daga mahaifinsu, ɗaya ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaka ma rayu da mabukata, ɗaya kuma ya sayi gonaki ya raya su da arziki, ya samu yayi aure, ya samu ƴaƴa manya-manya, ya samu abin nan, ya samu ƴaƴan itatuwa, ya tara ma'aikata a ƙarƙashinsa, al-khadam da al-abid da bayi. Saboda haka ɗayan baya da komai, ya zo neman taimako gurin ɗan uwansa wanda yake da wadata, bayan shi ya riga ya yi sadaka da tashi, shi ne ya shiga wulaƙanta shi. Wasu sun faɗi wannan, har ma suna faɗar sunaye. Wasu kuma suka ce a cikin Larabawa abin ya faru, abin ya faru tsakanin al-Aswad ibn Abdul Ashad ibn Yali, ɗan uwan Abu Salama, mijin Ummu Salama kafin ta aure Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Salama sunansa Abdullah ibn Abdul Ashad ibn Yali. To sun ce tsakanin waɗannan mutane guda biyu ne abin ya faru. Shi wancan mumini ne, Allah ta'ala ya bashi imani, shi ne Abu Salama. Shi kuma wannan kafiri ne, ya kafircewa Allah amma yana jin yana da dukiya. To duk waɗannan kissoshi ba wanda ya inganta, babu ɗaya da ya inganta cikin waɗannan kissoshi. Abinda dai muka sani cewa mutane ne guda biyu, Allah ta'ala yake mana misali da su, kuma kissar su ta faru, ba lallai ne mu san ko su wane ne ba, kuma ko a ina aka yi su. To shi ne Allah ta'ala yake gaya mana yadda ya bawa ɗaya daga cikinsu gonaki guda biyu na inabi, jannatayn min a'nabin, gonaki na inabi. Sannan wannan inabin Allah ta'ala ya sanya wato itatuwan dabino suka kewaye gonakin nashi. Wa hafafnahuma bi nakhlin, da inabi da dabino suna daga cikin khairul ashjar, wato mafi alkhairin itatuwa, itacen inabi da kuma itacen dabino. Allah ta'ala ya bashi ga dabino ya kewaye gonar, ta yadda wata guguwa ko wata iska mai ƙarfi in ta taso ba za ta cutar da abin da ya shuka a cikin gonar ba. Saboda haka ya mata shinge da dabino, sannan kuma ga inabi a abin nan a tsakiyarta, sannan kuma ga shuke-shuke wanda ya a tsakankaninsu, tsakanin inabi da dabino, tsakanin inabi da dabino, kuma nan duk shuke-shuke ne. Shuke-shuken da suke ciki kuma kala-kala ne. Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'alna bainahuma zar'a, zar'a ana nufin shuke-shuke. Saboda haka duk wani abinci da ake bukata na ci zai shuka a gurin. Saboda haka ga inabi, ga dabino, waɗanda su ne mafi alkhairin itatuwa, sannan kuma ga sauran abubuwan abinci da zai bukata, duk Ubangiji ta'ala ya bashi. Sannan wa fajjarna khilalahuma nahara, ila wani yace to ina za a samu ruwa to sai Ubangiji ta'ala kuma ya sanya ruwa wanda yake ya keta tsakiyar abin nan din ya keta tsakiyar waɗannan gonaki guda biyu waɗanda su wannan ruwa shi yake wannan ƙorama ita ce take shayar da waɗannan gonaki guda biyu saboda haka baya da buƙatar sai ya fita neman ruwan da zai shayar da waɗannan gonaki yayin da zai yi noman rani baya buƙatar sai ya tafi neman ruwa ga ruwa nan ya keta tsakiyar gonakin guda biyu saboda haka zai shayar da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya sa wa mutanen saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatayn an yaminin wa shimal ga gona nan dama ga ta ga hagu tsakiya kuma ruwa ne wanda wannan ruwan lokacin da suka yi wa Allah ta'ala butilci shi Allah ta'ala ya sanya yayi ambaliya din ya cinye gonakin guda biyu to shi ma wannan haka Allah ta'ala ya sanya ruwa ya keta tsakankanin gonarsa domin idan ruwan ta wani gu yake zuwa to watakila wani lokaci ya samu matsala domin mai gonar wanda ruwan yake biwa ta gonarsa zai iya tarewa ko ba a samu isasshen ruwa ba ya tare ya shayar da abin nan kafin ya karo so ga gonarsa yayi karanci ba zai isa gonarsa ba to sai ya zamana gonar ruwan a gonarsa yake koramar a cikin gonarsa take to kaga wannan karewar wato biyan bukata kenan kiltal jannatayn atat ukulaha dukkan waɗannan gonaki guda biyu gaba ɗayansu sun bayar da ƴaƴan itatuwansu wato suna bada ƴaƴa abin nan amfaninsu cikakke ba a samun wata matsala maimakon ya kasance wata shekarar an samu amfanin gona mai yawa wata shekara an samu kaɗan a'a ita wannan gonar kowace shekara ana samun amfanin gona cikakke babu abin da ake ragewa walam taglim minhu shay'a ba tare da ta tauye wani abu daga cikinsa ba anan sai aka yi amfani da kalmar adh-dhulm ana nufin an-naqs ay lam tanqus minhu shay'a wato kasar da Allah ta'ala ya bashi wace yake shuka a cikin gonakin waɗannan guda biyu basu zalunce shi ba wahalar da yayi ya kashe kuɗi a kansu wajen noma duk ya samu abin da yake bukata amma shi ya zalunci kansa gonakinsa basu zalunce shi ba amma shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsihi dan a nuna masa cewa ga ƙasa wacce ba Allah ta'ala bai ɗora mata takalifi ba bai ɗora mata wani abu na abin nan ba amma tana bin yadda Allah ta'ala ya tsara mata babu zalunci a cikin sha'aninta saboda haka ƙasa ba ta zaluntar kowa ƙasa ba ta taɓa zaluntar manomi ba iya wahalarsa iya ƙoƙarinsa abin da zai gani kenan ya yi ƙoƙari ta bashi iya ƙoƙarinsa bai yi ƙoƙari ba ya ga abin da ya shuka kamar yadda Bahaushe yake cewa abin da ka shuka shi kake girba saboda haka ƙasa ba ta zaluntar kowa walam tazlim minhu shay'a ay lam tanqus minhu shay'a tana ba su ƴaƴan itatuwan ta cikakke wasu malamai suka ce kiran abin ma ukul cewa atat ukulaha dan a nuna cewa ƴaƴan itatuwan sun hadu sun isa a ciro kawai a ci shi yasa ba aka kira wasu ukul dan a nuna maka salihan ne lil akli Allah ce wa kana lahu thamarun
wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azun أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها
Allah ta'ala ce wa kana lahu thamarun kuma yana da ƴaƴan itatuwa masu yawa fa qala li sahibihi sai ya ce wa abokinsa wa huwa yuhawiruhu, yayin da yake muhawara da shi, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, ni fa nafi ka yawan dukiya kuma nafi ka karfin jama'a. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, ya shiga gonar sa yana mai zaluntar kansa. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, yace ba ma na tsammanin wannan gonar za ta kare har abada. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, kai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tsaya. Wala irjutu ila rabbi, idan kuma har ta tsaya din kuma aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na, la ajidanna khayran minha munqalaba, zan samu wato makofinta wadda ta fita alkhairi ma. To da irin waɗannan kalmomi, wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima, da irin wannan kalmomi ya fuskanci ubangijinsa, kalmomi na cika baki, kalmomi na mantawa da Allah, kalmomi na butulcewa ni'imar Allah, da kafircewa Allah gaba daya, da kafircewa ranar lahira, da yiwa wanda yake dan uwansa ko abokinsa kamar da alkur'ani ya kira sahibinsa, da yi masa alfahari, da nuna masa cewa shi fa yafi shi, yanzu fa ba ɗaya suke ba. Wa kana lahu thamarun, Allah ya ce ya kasance yana da ƴaƴan itatuwa, wannan tankir da aka yi, wa kana lahu thamarun ay thamarun azim, ya samu amfanin gona mai yawa, saboda gonar tashi ta cika da kayan amfanin gona, da kayan marmari, da kayan abinci. Wasu wata ƙira'a, wa kana lahu thumur, thumur yana nufin wato dukiya, bayan ƴaƴan itatuwan da Allah ya bashi da shuke-shuke da gonaki, kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi ƴaƴa, ya bashi bayi, ya bashi dabbobi, ya bashi dukkan wani abin da yake nau'i ne, dangi ne na dukiya. Saboda haka sai yake yi wa sahibinsa, abokinsa, wato alfahari da wannan, tare da wulakanci, tare da wulakanta shi. Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, yace wa abokinsa yayin da yake muhawara da shi, yayin da suke tattaunawa, wannan ta nuna cewa abokin nasa ya fara gaya masa gaskiya, domin ya ga take-takensa, ya fara gaya masa gaskiya cewa to fa na kula cewa dukiyar nan tana neman ta sa ka ta raba ka da Allah, tana neman ta sa ka kafirci, ta sa ka shirka, tana neman ta sa ka butulcewa ni'imar Allah, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron gamuwa da Allah ta'ala ranar gobe kiyama. To shi da shi kuma yake maidawa abokin martani, yana ganin kamar kai ya za ka yi min wa'azi, kai asuwa, ana aktharu min kamalan wa a'azzu nafara, bayan na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a, ina da jama'a, ga ƴaƴa Allah ya bani, ga bayi, ga ma'aikatan da suke karkashi da, kai kuma ka zo ka ce za ka gaya min gaskiya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, sai ya shiga gonarsa, ya kama hannun shi wannan abokin nasa, ya ce mu je ka ga irin abinda nake da shi, wato na dukiya, irin ya shiga yana zagayawa da shi yana nuna masa. To kaga nan gonar tumatiri ce, kaga da yadda ya haɗu, kaga nan albasa ce, kaga can inabi ne, kaga can kaza kaza, yana nuna masa. Malamai suka ce yana da gona biyu, amma aka ce wa dakhala jannatahu, ya shiga gonarsa, ba a ce ya shiga gonakinsa biyu ba, saboda a lokaci guda ba zai shiga gonaki biyu ba, zai shiga ɗaya ne, sannan daga baya zai kuma shiga ɗaya, ko kuma a suna makotaka da juna ne, idan ya shiga ɗaya to daga nan zai bille ɗaya. Saboda haka ya kama ɗan uwansa, yanzu zai je ya nuna masa cewa gashi Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi dukiyar da ya fi ƙarfin, kuma wani ya zo ce zai masa wa'azi, ya fi ƙarfin kuma a zo a nuna masa cewa akwai wani talauci da zai same shi nan gaba. Akwai waɗanda idan giyar dukiyar ta buge su, suna mantawa da Allah gaba ɗaya, za su manta ko da ba su da shi Allah ya ba su, ko su manta da cewa akwai waɗanda suna da shi Allah ya karɓi, ko su manta su ga cewa akwai wanda ba ya da shi kuma daga baya Allah ya ba shi. Saboda haka sai su shiga wasu maganganu waɗanda zai nuna maka cewa giyar dukiya ce take iman su. To irin wannan giya ita ce ta ɗebi waɗannan mutane, kamar yadda Karuna ya rika cewa inna ma utitu ala ilmin indi, lokacin da aka yi masa wa'azi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin, qala inna ma utitu ala ilmin indi. Da aka gama sa wa'azi yace kunga ni fa daman na san sai na samu dukiyar nan, saboda irin faɗi tashin da na rika yi gwagwarmayar da muka yi, mun shiga mun fita mun buga mun kada mun raya a ce ba za mu samu wannan dukiya ba. Inna ma utitu ala ilmin indi, to shi ma haka wannan ya kama abokin nasa suka shiga gonaki yana nuna masa dukiyarsa iri-iri, yana cewa ma azunnu an tabida wa huwa zalimun li nafsihi, yana mai zalintar kansa, yana mai cutar kansa, domin bai san cewa wannan jiji da kan da yake ba, da wannan kafircin da yake yi kansa yake cuta ba, domin me? Domin zai jawo Allah ta'ala ya balbalta dukiyar, ya lalata dukiyar, ko ku a'a ya bar dukiyar shi ya hana shi jin dadinta. Akwai wanda Allah ta'ala zai lalata dukiyar, akwai wanda zai ban masa dukiyar amma fa ba zai ji dadin dukiyar ba. Kai kana ganin sa mai dukiya, kana masa wani irin kallo, shi kuma baka san me yake ciki ba. Akwai wanda dukiyar tashi azabtar da shi take yi, baya iya bacci, ya kori matarsa shi kadai ne, ba zai iya marike matarsa ba, baya da lokacin zama da iyalinsa, ƴaƴansa suna can ba tarbiya sun lalace, gashi dukiyar tashi kullun tunani yake kan wani abu ya same ta, saboda haka kullun a cikin fargaba yake da faduwar gaba. Ya taskake dukiyar a gida da waje, amma wannan bai sa ya samu nutsuwa ba, kullun tsoro yake yi, gwamnati kar ta zo, wata gwamnatin ta zo kuma a caci moshi a ce an yi badakala da shi, haka kullun hankalinsa a tashe yake, ga dukiyar amma ba zama ba abin nan, sai ka samu ba za ka same shi yana baccin sama da awa uku a kullun ba, kafi shi bacci ka more ka huta ka yi minshari, amma ba ya da damar wannan, watakila ma sai an masa allura sannan ya iya bacci, sai ya sha wasu kwayoyi sannan baccin ya zo, kuma baccin ba zai yi nauyi ba, watakila cikin baccin ya yi ta mafarki masu ban tsoro. Ire-iren waɗannan abubuwa me ya jawo? Saboda ya bar Allah, ya saki Allah, ya ga cewa dukiyarsa ta ishe shi komai, kuma yana ganin zai iya komai akan dukiyar. Akwai wanda yake cewa ni fa akan harkar nan tawa ta samun nan fa ni zan iya kashe ɗan adam, ko ba gashi nan suna kashewa ba akan dukiyar, zai iya kashewa. To bai san kansa yake cuta ba, ba ma wani ya cuta ba, a'a zalimun li nafsihi, domin duk abin nan da yake yi ƙarshe kansa zai ƙare, saboda haka cikin wato cika baki yake cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada, ba na tsammanin gonan nan ko dukiyar nan za ta ƙare ba har abada. Yawan da ta yi fa ni fa ba na jin fa mu da talauci mun yi ban kwana, mun yi hannun riga, ko wanda yake faɗar haka ni fa da talauci fa mun yi hannun riga, kuma bai san me Allah ta'ala ya shirya ba, bai san kuma ikon Allah ba, yadda lokaci ɗaya Allah zai iya buɗe masa hanyoyin samun, haka nan lokaci ɗaya Allah zai iya raba shi da abu. To da wannan gururi ya kama wannan, sai ya rika cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada, ya duba ya ga kyanta, ya ga yadda take bada kayan marmari masu daɗi masu kyau, yace kai ba na jin wannan za ta ƙare har abada. Bai tsaya nan ba, giyar sai ta ƙara kwasarsa, sai ya ƙara gaba cewa ma azunnu sa'ata qa'imatan, kai ba na tsammanin ma duniya alƙiyama za ta tsaya, ba kana mun wa'azi ba wai in tuna laran lahira, in tuna zan koma ga Allah ni kadai din nan yadda nazo duniya haka zan koma, wala kan tuna furada kama khalaqnakum awwala marra, to ni fa bana jin ma akwai rana. Akwai waɗanda yanzu ba za su faɗa haka ba, amma a aikace haka suke nunawa, saboda duk abinda aka ce su guje shi domin gudun tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama ba za su guje shi ba, shi suke yi, za su cuci wato mara ƙarfi, kamar yadda Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, shi ne wanda yake tunkuɗe maraya. Ka duba maraya wani ne dai wanda yake yaro ne karami, bai ma balaga ba, bai mallaki hankalinsa ba, ga dukiyarsa an bar masa, yana buƙatar wanda za su kula da shi, su kula da dukiyarsa. Amma wani ya zo saboda zalunci ya sa ƙarfinsa ya tunkuɗe shi da ƙarfi, to haka wasu suke tunkuɗe masu haƙƙi daga kan haƙƙinsu, domin suna ganin cewa su suna da ƙarfi. To sai Allah ta'ala ya sifanta mai ƙaryata ranar sakamako da cewa shi ne mai wannan hali. Dai ya nuna maka cewa irin wannan hali, hali ne na mutanen da inda sun yarda cewa akwai yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, to taƙila ba za su yi wannan ba. Da zuciyarsa tana gaya masa cewa akwai faranar da zai tsaya gaba ga Allah, kuma za a yi masa hisabi. Duk abin da ya cuta na mutum, ko da daidai da abin nan karan asuwaki ne, sai Allah ya kwato ya mero mai haƙƙi haƙƙinsa. A lokacin da ba ya da karan asuwaki da zai bayar, sai dai a guguyi ayyukansa na ƙwarai in yana da su, in ba ya da su a ebe laifukan wanda ya cuta a yaba masa. To shi ne yake cewa ma a zunnu sa'ata ka'ima, ba ma na tsammanin alƙiyama za ta tsaya. In kuma har za ta tsaya ɗin ma, wala in rujittu ila rabbi, wallahi wallahi har da rantsuwa, lamun ɗin nan lamun ce al-muwatti'atu lil qasam, wala in rujittu ila rabbi, wallahi in har za a mayar da ni zuwa ga Ubangiji na, ashe ya san yana da Ubangiji, ya san yana da Ubangiji, amma giyar dukiya da duniya ta ruɗar da shi har ya manta da Ubangijin nashi. To har in za a mayar da ni zuwa ga Ubangiji na, la'ajidanna khairan minha munqalaba, to tabbaci haƙiƙa zan samu makofinta da ya fi alkhairi, wato zan samu makomar da tafi wannan alkhairi a tsammaninsa, tunda Allah ta'ala ya karrama shi a nan duniya ta hanyar bashi wannan dukiya, to dole ne a lahira can ma sai ya ji daɗi, can ma sai ya ji daɗi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu layaqulanna dhahaba sayyi layaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa la in ruj'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Yake cewa Allah ta'ala yake cewa idan muka dandana masa rahaman mu anan bayan da yana cikin wahala, layaqulanna hadha li, yace to wannan daman shine ragona, daman wannan ragona ne, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima, kuma bana tsammanin alkiyama za ta tsaya, wala in ruj'tu ila rabbi, idan kuma har aka mayar da ni zuwa ga Ubangiji na, inna li indahu lal husna, lalle ina da abinda yafi wannan kyau a wajensa, wato Ubangiji ta'ala a can ma zai bani. Kamar yadda al-As ibn Wa'il ya riƙa gaya wa Khabbab ibn al-Arat lokacin da ya ci bashin Khabbab, Khabbab bararren bawa ne a Makka, ba shi da dangi, ba shi da kowa, amma ya karɓi musulunci. Sana'arsa shi ne ya ƙera takubba da wukaƙe, maƙeri ne. Al-As ibn Wa'il yana zuwa wajensa ya ci basussuka, ya karɓi kayan makamai, ya karɓi abin nan takubba, ya karɓi masu, ya karɓi wukaƙe, ya je ya yaba wa yaransa, amma baya biya. Ya ce a rubuta bashi ne, zan biya, zan biya. Khabbab musulunci ya zo ya musulunta, to sai ya shiga jin haushinsa. Kuma shi As ibn Wa'il as-Sahmi yana ɗaya daga cikin manya-manyan Quraysh, babban mutum ne a Makka, saboda a cikin mutanen Makka ba wanda zai tabu bane da sauki. Khabbab ya ce kuɗi na fa da nake bunka sun taru, ba a biya ni ba. Sai ya ce ba ka yi imani da Muhammadu ba? Ya ce na yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ba ya gaya muku cewa akwai lahira ba? Wai dukan mu in mun mutu za a tashe mu a can, akwai wani hisabi da za a yi, kowa a karɓar masa haƙƙinsa, ba ka yadda ba? Eh, na yadda. To bari in mun je can sai a yi mana, sai in biya ka a can. Ya ce saboda ni ka ganni yadda nake a nan duniya da dukiya da ‘ya’ya, to can ɗin ma da kuke cewa za a je, can ɗin ma aka je, mu ɗin ne dai, mu ne masu dukiyar, mu ne masu ‘ya’yan. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. الَّتِي أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. الَّتِي بَكَ غَوَنْدَ يَكِي كَافِرْ شِي وَآيُومُ مَا
وقال لأوتا يند مالا وولدا يكي تشوى أن القيامة ما تتاشي والله سي أنباني دوك يا أبو مسي أنباني آية الله تشي أطلع الغيب يا ليك يا ليك يا ليك يا غيبني يا سمي زائي الأهر أم اتخذ عند الرحمن أهدا قوس زولا دا الله سني الكوري الله يربو تا الله تشي لبدشي زام ربو تا أبنا دي كي فأه sannan kuma za mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin za mu gadar da shi abin da yake faɗa kuma shi kadai zai zo mana ba dukiya ba yaya shi kadai zai mutu kuma shi kadai za a je a turbide kuma shi kadai za a tashe shi saboda haka jin cewa yana da dukiya yana da yaya wannan zai sa ku fita daga azabar Allah wannan duk hauma hauma ce ta kafiri wanda bai san Allah ba qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin ce mu muke da yawan dukiya muke da yawan yaya don haka an je lahira ma mu ba za a yi mana azaba ba to shine Allah ta'ala ya gaya musu cewa ya nuna musu cewa wannan abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya bane ni'ima a lahira ta danganta ne da wanda ya aiki na ƙwarai shi Allah ta'ala yake ni'imtawa amma dukiya wannan ta lalace ubangiji yake musu sanar sadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin muna musu ta lalace ta inda basu sani ba kuma ubangiji ta'ala yace ina musu shifta randa na tashi kama su kaidi na ba karami bane mai karfi ne wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin kada su yi tsammanin abinda muke ba su muke musu talala da shi muke ba su na dukiya da yaya da lafiya da jama'a da mulki su dauka cewa wannan alkhairi ne ga kansu a'a muna musu wannan ne dan su kara zinubai su kara ka wato ka tarawa kansu tilin laifuffuka kuma su je su gamu da Allah ta'ala su gamu da azabar Allah yayin da dukiyar su yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim rada da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna tuqarribukum indana zulfa da dukiyoyin ku da yayan ku ba su ne za su kusantar da ku ba zuwa ga Allah Allah ta'ala ya faɗa game da Abu Lahab yace ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tsururuta ba za su yi masa ba za su yi amfani da shi komai ba ranar da za a ce khuzuhu fagullu a lokacin babu abin da zai gani da zai taimaka masa ma halaka anni sultaniya dukiya ba ma halaka anni maliya halaka ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ce ma aghna anni maliya ranar da zai ce dukiya ta fa ba ta yi min komai ba mulkin da nake da shi da wadata abin nan da ikon da nake da shi yau na neme shi na rasa to saboda haka ubangiji ta'ala yake gaya musu wannan ba zai amfane su ba to shi ne wanda yake wannan homa yake wannan cika baki cewa la ajidanna khairan minha munqalaba in an koma wajen Allah zan samu abin da yafi wato makomar da tafi wannan ubangiji ta'ala zai bani abin da yafi wannan bai san cewa duka abin da yake nan shine iya rabansa ba yana so ya cinye arzikinsa ne gaba daya in an je lahira ba shi da wani abin da zai nema a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ka babu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya babu lada na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh